أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين تبركة مرسادها أن مصلاتي ميتارة البركة مركز ما مجيما بنتي قبل مجلس منا القرآن ونشين مجلسي نشد أسكن ونن تفسير ونن سورة من البركة سورة الأحزاب منا هدو قوات ذو القعدة هجرة قرن مكة زوا مدينة دبو آيات قريه دا أربعين دبقي وندي دي دا 21 ga watan hudu a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala tafsirin aya ta hudu. Mun yi bayani insha Allah, in Allah ya kaddara muka sake dawowa zamu yi bayani akan abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su karkashin wannan aya. Aya ita ce Ubangiji yake bayyana mana a cikin Alkur'anin shi mai girma, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. bayan mun fassara daga cikin irin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su karkashin wannan aya mai albarka, shine na farko zamu gani lalle Ubangiji madaukakin sarki ya mana wani bayani ba don komi ba, don ya yi ikana'in mu akan abin da baya yiwuwa haka bangaren hukumce-hukumcen shari'a. Wannan abubuwan ya kaddara abubuwa ne wanda ba za su yiwu ba. Shine kamar yanda ya bara bayani, Allah bai taba sanya wani da wani mutum ba a cikin gangar jikin shi a sanya mai zuciya guda biyu, haka Ubangiji ba zai yiwu ba ya kasance ma'ahiya ko matawa ne ta koma matsayin ma'ahiyar shi, ko kuma a dan da baka aihuwa ba ya koma matsayin danka. Shine idan muka leka zan mu gani Ubangiji ya mana balaga al-ghayatul quswa fil iqna. Ubangiji ya yi mana bayani wanda za iya iqna'in dan adam da hujja, abu ne wanda ba a taba ganin ba wani dan adam wanda yake da zuciya guda biyu ba, da haka baya yiwa wannan abubuwa guda biyu wanda Ubangiji wanda ya biyo bayan su bayan bayani akan lalle dan adam ba zai yiwu ba ya kasance yana da zuciya guda biyu ba, yadda ya nuna maka tabbas wannan abu ne wanda ba zai iya yiwuwa ba. Haka idan muka leka ayar zan mu gani Ubangiji yana karantar da mu faɗa shi wa maji ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum, ya sanya lalle matekunku har abada ba za su kasance ba matsayin iyayenku ba, saboda wannan fada ce wadda take ta ƙarya, fada ce wadda Ubangiji yake inkari a kanta, kamar yadda a cikin suratul Mujadala Ubangiji yake bayyana mana, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, tabbas wannan inkari ne Ubangiji ya sanya shi ya kasance munkar saboda ya zabawa tsari na shari'a, kuma ƙarya ce saboda ya zabawa ya sabawa abinda Ubangiji ya dora dan Adam akan shi. Waƙi na haƙiƙa ba haka bane ba. Sannan idan muka leƙa ayar zan mu gani Ubangiji yana tabbatar mana lalle haramcin yin zihari, kamar yadda yake wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatukum, mun yi bayani can baya akan meye ma'ana az-zihara. Ubangiji ya haramta wannan ziharin, kuma da ya haramta shi ya sanya duk wanda ya saki ya aiwatar da haka yayi magana irin magana ta jahiliya, to tabbas ga abin da yake kan shi shine imma ya kasance bayani akan kafara, ya intar da baiwa, ko kuma ya yi azumin wata guda biyu a jere, sannan ko kuma idan ba a samu hakan ba ya ce da miskini guda 60. Wannan shine kafara ta zihari, kamar yadda can baya muka yi bayani akan ainihin jahiliya sun kasance idan suna so su nisantar da kawunansu da iyallansu suna cewa daga yau in na saki saduwa da ke ko in na sake zaguwa wurinki to kamar na zo wurin ma'ahiyata ne. Wannan shine kalma wadda suke faɗa, ita ce ake kiranta az-zihar. Dalilin shi Ubangiji ya bayyana haramcin haka, kuma wanda ya aiwatar da haka to ga abinda zai yi diddan matar shi ta kasance ta koma halaka a gare shi, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, kamun su zo wa iyallansu idan wanda ya zihari to wajibi ne ya intar da baiwa, idan bai samu ba ya ciyasta ya yi azumi fa siyamu shahrayn muttabi'ain min qabli an yatamassa, kamun ya zo wa iyallansu to wajibi ne ya azumin wata biyu a jere, idan ba a samu ba haka in ba to wajibi ne ya ciyasta miskini guda 60. Wannan su ne dokokin Ubangiji akan mas'ala ta zihar. Haka idan muka leƙa ayar zan mu gani daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su shine Ubangiji bai kaddara ba ɗiyan da ka ɗan da ka ɗauka dan roƙo ka maida shi matsayin ɗanka na shari'a, ko kuma da yake ainihin al'amari bai yiwa ya kasance ba ɗanka bane ba wanda aka kaddara ba, kuma haka bangaren shari'a ba zai yiwu ba ya kasance matsayin ɗanka, kamar yadda Ubangiji yake bayyana wa maji al'adi iyyakum abna'akum, wa'innan wanda kuke rikarsu kuke ɗaukansu a matsayin ɗiya ka ɗauko ɗan wane ka kawo shi ka ɗau yaunin shi har abada ba zai kasance matsayin ɗanka ba na cikinka ba. Duk da mun yi bayani can baya akan wannan ayar da Ubangiji yake mana bayani akan ta wa halailu abna'ikum allazina min aslamikum, suna ganin ai ana nihin an kore da wanda aka yi tabanni akan shi wanda ka dauke shi ka rike shi dan roƙo, duka wannan zalikum qaulukum bi afwahikum, Ubangiji sai yake tabbatarwa lalle wannan fada ce wanda kuke yi a baka. Wannan kalkashin haka zan mu iya fahimta lalle da kai mutumin da zai zo yayi bayani, idan yayi bayani abinda bakin shi zai furta ba shi bane abinda zuciye shi ba take kudurta a cikin shi ba. Dalilin Ubangiji ya bayyana mana zalikum qaulukum bi afwahikum, kuma idan muka leƙa wannan qaulukum bi afwahikum zan mu iya fahimta lalle mutun yana iyawa baya daga cikin hankali ya kasance mutun yana fadar abinda babu shi a cikin zuciyar shi, ya ringa magana ta baki, abinda yake shine ya kasance duk abinda zaka furta ya kasance shine a cikin zuciyarka. Wannan kuma shine mu'amala mai kyau tsakanin ka da kai da mutane, kada ka kasance munafiki abinda zaka furta sabanin abinda yake zuciyarka. Haka idan muka leƙa ayar zan mu gani Ubangiji yana ƙara tabbatar mana wallahu yaqulul haqq, tabbas Ubangiji shine wanda yake faɗa gaskiya, kuma Ubangiji a kullun al'amarin shi gaskiya ne da adalci, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kalima ta Ubangijinka an riga ya an cika ta bangaren gaskiya da adalci. Haka idan muka leƙa ayar zan mu gani lalle magana ta Ubangiji ba wani abu wanda zai warware ta barantana wani yayi inkari yayi tunanin a'a abinda aka faɗa da kai wani abu wanda zai warware shi ko kuma da kai cikas ko kuma da kai cin karo akan abinda Ubangiji yake faɗa saboda ya bayyana mana wallahu yaqulul haqqo Ubangiji duk inda zaka samu bayanin shi a cikin alqur'ani to gaskiya ce tsagwaranta ake bayyana muku kuma yake ƙara tabbatar mana wa huwa yahdi sabil Ubangijin nan bayan ya riga ya faɗi muku gaskiya abinda zai gyara ku duniya ku gobe kiyamaku kuma Ubangijin nan shine yake shirye suwa zuwa ga tafarki wanda yake mai kakke amma wannan shi yake ƙara tabbatar maka ya hadis sabil Ubangiji bai ce ya hadis subul ba hanyoyi ba sai ya ce maka ya hadis sabila tafarki dai lakan ne na gaskiya duk abin da yake koma bayan shi to wannan shirme ake kiran shi kuma yanda ya bayyana mana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul kuma wannan shine tafarki na wanda yake mai kakke sai aka ce sirati ne guda ɗaya lakan tilo yace ku bi shi kada ku bi wasu kananan hanyoyi wanda ba ɗaya ba biyu ba yanzu duk lokacin da kaga an ce maka akwai waccan hanyar da akwai waccan hanyar da akwai waccan hanyar to wannan ba hanyar Allah bace ba hanyar Allah ɗaya lakan ce totar mai kakka kuma wannan su ne abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da su ƙarƙashin wannan aya sai mu yi gaba da aya ko mu ci gaba da aya ta biyar Ubangiji ƙarin bayani akan waccan aya ko aya ta hudu wadda ta gabata Ubangiji yake ce mana uduhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammarat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima bayan Ubangiji ya mana bayani akan abin da ya dace abubuwa guda uku wanda aka hane mu kamar yanda Ubangiji bai sanya zukata ba su kasance guda biyu ba a cikin gangan jikin dan adam haka Ubangiji bai san bai sanya ba matekunku ba su kasance matsayin ma'aihanku haka diyan da kuka rika su kasance matsayin diyanku sai Ubangiji ya kawo mas'ala kan diyan ruku yace ud'uhum li aba'ihim wannan yaran da kuka rike su wanda ba diyanku bane ba bu su huto daga tsatsanku ba diyan ruko ne to ku kiraye su da sunayen ma'aihansu maza iyayensu mazaje ku kiraye su da sunayensu huwa aqsatu 'inda Allah wannan shine mafi adalci a gun Ubangiji fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san ba sunayen iyayensu ba to a wannan halin abinda za ku yi fa ikhwanukum fid din sai ku kiraye su da ƴan uwanku a cikin addini wa mawalikum kuma da ƴantattun bayinku wanda kuka ƴantar da su ɗayan biyu ne in ba ku san sunayen iyayensu ba ko su suka ce ba su san sunayen iyayensu ba to ku kiraye su da sunan suna da ku kiraye su da ƴan uwanku a cikin addini wane ya kai wane ɗan uwana a cikin addini ya ce ko kuma ya kasance ku ne kuke da ƴanci ko ku ne kuka ƴantar da su akan bautar da su kasance suna yi to a wannan halin sai ku kiraye su da ƴantattun bayinku wanda kuka ƴantar su yace wa laysa alaykum junahun fima akhta'tum bi yace babu wani laifi akan duk wani kurakure wanda kuka yi kamun isarwar wannan hukunci wane ya kirayi wani da sunan dan shi manzo Allah ya kirayi da Zaidu da sunan dan shi yace to babu wani laifi akan haka kamun zawwar ko kamun sarkar wannan hukunci yace walakin ma ta'ammadat qulubukum ana kama ku da laifi ne a bisa kan abinda gangan ko zukatan ko suka aiwatar da gangan bayan ka riga kai ka san hukuncin abu haramun ne ka aiwatar da shi sai ka zo ka aikata to Ubangijin ka zai kama ka da laifin haka wa kana Allahu ghafurur rahima sai dai mu sani a dukkan hali Ubangijin ku mai gafara ne kuma mai yawan rahama wannan shine abinda ayan nan take karantar da mu idan muka leka zan mu gani can baya Ubangiji ya bayyana mana mawa ja'ala adiyakum abna'akum diyan da kuka rika diyan ruku wanda ba naku ba Ubangiji bai sanya ba ku kasance ku ne ma'aifansu ba bangaren kaddara shine baka kasance ba kai ne zaka auri ma'aiyar shi ka tara da ita a same shi sannan a aibo shi yace kuma bangaren shari'a shine Ubangiji bai riga ya hukunta ba dan da zaka dauko shi ka kawo shi gidanka ka rike shi ya kasance matsayin dan ka ba to shine idan istidraki akan haka to yanzu Ubangiji an ce ba ma rike su ba a matsayin badiya ba iya wanda muka aihwa ba to yaya hukuncin su yake shine Ubangiji yace ud'uhum li aba'ihim kaga an baka amsa akan wancan hukuncin wanda aka ce maka an haramta maka aiwatar da shi sai aka ce maka ud'uhum li aba'ihim ku kiraye su da sunan ma'aihansu kowa a rayuwar nan ta duniya yana da ma'aiki, yana da ma'aiki, ba wani wanda ya zo duniya haka ba tare da uba ba, in ma ya kasance ma'aikin a shar'anta ne ko kuma ya kasance ba a shar'anta ba, hukuncin shari'a idan ya kasance ba a shar'anta bane ba sai dai a dangana shi da ma'aikiyar shi, idan kuma ya kasance a shar'anta ne to wajibi ne a dangana shi da ma'aikin shi, kamar yadda Ubangiji ya umarce mu ud'uuhum li'aba'ihim, ku kiraye su da sunayen iyayensu, wane dan wane, yace kuma wannan huwa aqsatu indallahi, yace shine mafi adalci a gun Ubangiji. Sai yake bayyana mana fa'in lam ta'lamu aba'ahum, idan ba ku san ba sunayen iyayensu ba, kaga hukunci na biyu, in kuka ga wani to ku kiraye shi ko da ya kasance dan ruko ne, to ka kiraye shi da sunan ma'ahin shi, idan ku ba a san ba sunan ma'ahin shi ba, sawa'un daga wata ƙasa ce aka ɗauko shi aka kawo shi ya kasance matsayin bawa, ko kuma a ya zo zai ce shi bawa ne, an rasa na wane ne ya kasance matsayin ɗa. To abin da yake wajibi shine in ba a san sunan ma'ahin shi ba, to su kasance wa'innan ikhwanukum fid-dini, ɗan uwanku ne a cikin addini, wa mawalikum, ko kuma su kasance ɗantattun bayanku, amma dai hataman ba za su kasance ba ɗiya kamar yadda za ku kiraye ɗiyanku wanda suke na cikinku. Shine Ubangiji ya bayyana mana wannan shine hukuncin. Aka idan muka koma zan mu gani lokacin da Ali ibn Abi Talib da Ja'far suke jayayya akan Zaid bin Haritha, kowa yana cewa a nawa ne, wannan yace shi ma nashi ne, gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma Zaid anta akhuna wa maulana, ya kai Zaidu dan uwan mu kake na addini, kuma kai ɗantaccen bawan mu ne, in an tashi za a dangana ka da wani to mu ne mafi cancanta a dangana mu da kai, kasancewar idan aka ce bawa ne da zarar an intar da shi to wala'in shi allegiance din shi tana komawa ga wanda ya intar da shi, kamar yadda yau kana a kissar Barira lokacin da ta zo gun Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, ake cewa uwayen gidana sun nema mu yi rubutu, yake cewa to abinda za a yi kitahiki tambaya, ko kuma afwan a warkon kissar shine Barira ta kasance tana zauwa wurin Aisha, tana zauwa ta mata hidima alhalin tana baiwa a gidan wa'ansu, Aisha take cewa ki nema mana a miki rubutu, ta tafi ta nema a mata rubutu, sharadin da uwayen gidanta suka gindaya mata shine za mu miki rubutu, amma dai wala'inki zai kasance karkashin mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shigo, Aisha take hadi mai take cewa ga abinda yawa kana tsankanina da Barira, na ce ta tafi a mata rubutu in biya a intar da ita, amma dai iyayen gidanta sun ce za mu yarda a mata rubutu a zuba a intar da ita, amma dai wala'inta zai koma zuwa gare mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala, ki tafi ki bada abinda za a intar da ita. Manzo Allah ya huto ya hawo munbari yake cewa dan me ya sanya ma balun nasu yashtaruna shartan laysa fi kitabillahi wala fi sunnati nabi aw kama qala, yace me yasa mutane za su ringa shartan ta sharadin da babu shi a cikin alqur'ani ko kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sharadi shine alwala'u liman a'taqa, duk wanda ya inta bawa to allegiance din shi ko wala'in shi yana koma wa zuwa ga wannan wanda ya intar da kai. To shi kuma Haritha Zaid bin Haritha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya intar da shi, ki sanya anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Barra bin Azib ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi, yake cewa anta akhuna wa maulana, ya kai Barra ya kai Zaid bin Haritha kai dan uwan mu ne kuma intaccen bawan mu ne, mu muka intar da kai, kaga wannan shine ud'uuhum li fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi ad-dini wa mawalikum, in ma su kasance ɗan uwanku a cikin addinin musulunci ko kuma su kasance ɗantattun bayanku, kenan anan sai kasance akhun fi ad-dini wa laysa ibnan li, kenan ya kasance da naka amma dai ba wannan ya kasance ɗan uwanka ne na addini, amma dai ba za ka rike shi ba a matsayin ɗanka ba na cikin ka ko ɗanka wanda za a ringa dangana ka zuwa gare shi, kasancewar yanda muka yi bayani a sati da ya gabata a da wanda ka rike shi a matsayin ɗa, to idan ka rasu gadan ka ma yana iya ci, da kai da ɗan da ka aiwa dukkan su dukkan kuɗi suke, ya ci gado
ba zai auri matanka ba, ba zai auri ɗan uwanka ba, duk abin da zai haramtu, duk abin da yake haramun ne a gare ka, haramun ne akan ɗanka, shi ma ya haramta a gare shi, duk abin da ya halatta akan ɗanka ya halatta a gare shi. Ya sanya a nan Ubangiji ya rusa wannan al'ada ta jahiliya, shi ne ud'uuhum li'aba'ihim fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum.
Yake cewa ko kuma ya kasance ɗan uwanku a cikin addini ko kuma intaccin bayanku. Nan alwala, kamar yadda malumai suka bayyana, in ma ya kasance wilayatu nasabin ko kuma wilayatu dinin ko kuma wilayatu itiqin. Wilayatu nasabin shi ne ɓangaren dangantaka, misali a ce wane maulahumul Quraysh, dangin Qurayshawa su suka intar da shi. Misalin a hatta da kai malumman fiqi wanda suke cewa idan ya kasance wala'inka kalkashin Qurayshawa yake, to hatta da sadaka bai halatta baka ci ba. Sai dai wasu daga cikin malumman ita ce kuma faɗa mafi rinjaye, suka ce a'a, kai da bajini ba, so ko ka ne akai aka danganta ka da su, ya za a yi ka kasance ɗaya ne da cikin su. Yace irin wannan abubuwan ko da an dangana ka da su, to irin wannan abubuwan ba bisa shahe ka ba, ba za a ce ba kai innan sharibi ne ba za ka ci sadaka ba. Sannan da kwai wilayatu dinin kamar yadda malaman hadisi mafi yawa suke bayyanawa, kamar su misalin Abu wannan Imam al-Bukhari, da kwai wanda ya kakansa ya karɓi musulunci a wurin shi, shine al-Ju'fi. Ke ake dangana su maulahumul Ju'fi, wanda suka karɓi asalin su ba bayu bane ba, sun zo kakansu ba musulmi bane ba, a hannun wanda ya amshi musulunci sai aka nassaba shi zuwa gare shi. Bararren ko wa'inda ya amshi ko wanda ya amshi musulunci a wurin shi ne al-Ju'fi, shi ne ake kira shi da wilayatu dinin. Sannan wilayatu itiqin shi ne kamar yadda ya wakana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Zaid bin Haritha, wani a matsayinka na bawa ya saye ka, da ya saye ka ya yantar da kai, to yanzu wala ɗinka yana komawa zuwa gare shi. Ina wannan shi zai ba mu damar mu fahimci alwala ya kasance imma wilayatu nasabin ko wilayatu dinin ko kuma wilayatu itiqin. Shi ne yake bayyana mana fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Sai Ubangiji ya ci gaba da bayyana mana walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi. Yace babu wani laifi akan wa'ansu kurakurai wanda kuka yi a can baya kamun zango wannan hukunci. Nan kuma idan muka ɗauki kalmatu juna, Ubangiji yana itlaƙinta don ya ɗage maka wani hukunci, a baddala maka da hukuncin da ba shi ba, hukuncin da yake mai sauƙi. Mafi yawa za ka same ta wurin rangwame da Ubangiji yake yi. Kaga in ma kasance Ubangiji ya kawo kalmatu ruhas, ko kuma shari'a ka samu kalma wadda take bayani akan an maka rangwame, ko kuma kalma ta nafiyul ism, Ubangiji ya ɗai fala isma alaihi, babu laihi akan kaza, kaga rangwame ne aka maka don tausayi ga wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma da karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji dan ya karrama shi, ya fifita shi akan al'ummu wanda suka gabata, haka da manzanni wanda suka gabata, ko kuma a ce maka fala junaha alaikum, babu wani laihi akan haka. To da kaga hakan, to Ubangiji ya riga ya ɗauke maka wani yauni wanda da ainihin hukuncin an ɗora maka wajibi ne sai ka aiwatar da shi, amma dai yanzu an ɗauke maka saboda wani tausayi ko kuma ganin ba za ka iya ba, ko kuma ganin wani hali idan ka shiga an ɗauke maka haka. Shi ne yake bayyana mana fala juna wa laysa alaykum junahun, babu wani laifi akan ku, fima akhta'tum bihi, na daga kurakurai wanda kuka yi a can baya. Kurakuran da kuka yi a can baya shi ne kun maida ɗiyan wa'ansu matsayin ɗiyanku, kun maida matanku matsayin ma'aihanku. Yanzu bayan sabkar wannan hukuncin haramun ne ka aikata, amma dai baya Ubangiji ya riga ya gafarta maka. Kuma shi wannan gafara, idan mutum ya yi kuskure a bisa kan bai sani ba, Ubangiji ya riga ya gafarta mai, kamar yadda yake bayyana mana a cikin wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Duk abin da rai bata iyawa, Ubangiji ya riga ya dauke mata wannan yaunin, wannan hukuncin. Haka duk abin da rai ta aikata a bisa kan kuskure, an riga an dauke mata. ورفعت عن امتي الخطأ والنسيان ومستقره عليه. يكي سوى ان دوكي والامه
kuskure da mantuwa kuma da abin da aka tilasta al'umma ta aikata. Wannan abubuwan guda uku Ubangiji bai kama bawa akan su. Al-khata shine kuskure, kamar yadda wannan aya ta bayyana, wala junaha wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi. Akan kuskure ne ka aiwatar da haka, to Ubangijin ka ya riga ya dauke maka wannan laifi. Haka kuma wannan nisyan abinda ka aiwatar da shi a cikin mantuwa, Ubangijin ka ya riga ya dauke maka wannan hukuncin. Misalin shi wanda zai zo ya ci ko ya sha a cikin azumin watan Ramadan yana mai mantuwa, Ubangiji ya riga ya dauke mai wannan kuskure da yayi, kuma zai cika azumin shi ba tare da yayi ramuwa ba. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana, inna ma at'amahu rabbuhu wa saqahu, Ubangijin shine ya ci yasa shi kuma ya shayar da shi. Haka wa mastukrihu alayhi, da abinda aka tilasta maka aka ce sai ka aikata. Kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana akan Ammar ibn Yasir a cikin suratul Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, duk wanda ya kafurce wa Allah yayi kalma ta kafurci yake tabbatar da kafurcin shi a bayyane, yace amma dai an tilasta shi ne akan haka, kuma halin da ya furta wannan kalmar zace shi tana cike da imani, yake cewa babu komai akan shi illa man ukriha al-istisna istisna'ur rukhs, hede wanda aka tilasta shi kenan, duk wanda ya furta kalma ta kafurci to tabbas Ubangiji zai kama shi a matsayin ya kafurta. Amma dai wanda aka tilasta shi kuma a lokacin da ya furta wannan kalmar zace shi tana cike da imani, yace to wannan ma babu wani lahi akan shi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa Ammar ibn Yasir, kuma Ubangiji ya biyo baya da sabkar wannan ayar don a tabbatar da shi akan imanin shi. Kina wannan abubuwa guda uku al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kama su da laihin su idan sun aiwatar. Kinan wa laysa alaikum junahun fima akhtatum bihi, babu wani laihi idan kuka aiwatar da wa'innan abubuwan kamun sanin hukuncin wannan al'amari ya zo muku. Idan ya kasance absakan kuskure ne, absakan jahilci ne, absakan tirsasawa ne, absakan mantuwa ne kuka aiwatar da haka, to Ubangiji ba zai kama ku da laifin haka ba. Yace sai dai walakin ma ta'ammadat qulubukum, sai dai abinda zukatan ku ta yi ganganci ta aiwatar. Bayan ka riga ka san hukuncin, ka san halin da Ubangiji yayi ka aiwatar da haka, to tabbas Ubangijin ku zai kama ku da laifi akan haka. Kamar yadda Ubangiji idan muka koma cikin suratul Nisa'i yana bayyana mana, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, kaga ni kada ku sake ku aikoku ku armi abinda iyayenku suka armana daga mata, yace sai dai abinda ya riga ya gabata. Abinda ku kai gabata, abinda kuka aikata kamun zago wannan hukuncin, Ubangijin ku ya riga ya gafarta muku. Amma dai bayan samuwar wannan hukuncin, to babu hirar mutum ya aiwata. Nan sai ya kawo gicciya, walakin ma ta'ammadat qulubukum, sai dai abinda zukatanku suka yi ganganci suka aiwatar bayan kun riga kun san hukuncin al'amarin. Nan dan ya sanya Ubangiji sai ya kawo mana ma ta'ammadat qulubukum, sai ya kawo zukata ne suke aiwatarwa. Sabida abinda ya sanya Ubangiji ya kawo bai ce wa walakin ma ta'ammadat jawarihukum, a sai abinda ganga ko gabban ku suka aikata, sai ya kawo abinda zukatan ku suka aikata. Ai zuciya ba ita take tashi ta aikata ba, lakin idan muka dauka zan muga zuciya ita take kontrolin dukkan wata gaba wanda za ta aikata abinda aka hana ta aikata. Ita take kula da harshen, ita take kula da hannaye, ita take kula da kwaguwa, ita take kula da komi duk abinda zai yi motsi a gangajikinta, a gangajikinka, to zuciya ita take kula da shi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb, yake cewa ku saurara, lalle a cikin gangajiki da kai wata tsoka, gangajikin nan da zaran an ce ta gyaru to dukkan jiki fa ya gyaru, kuma gangajikin nan da zaran an ce ta lalace to dukkan gangajiki ta lalace. Yace to ku saurara, wannan tsokar ba komi bace ba illa zuciya, zuciyan nan eh take kontrolin komi. Sai sun ya Ubangiji ya bayyana mana, walakin ma ta'ammadat qulubukum, sai dai abinda zukatanku suka raya muku kuka tayi kuka aikata da gangan bayan kun riga kun san haramcin haka ko hannun Ubangiji akan haka. Wannan kuma zai ƙara tabbatar mana duk abinda aka ce maka haramun ne to wajibinka ka nisantu da shi, ba wani uzuri da zaka ba Ubangiji bayan ka riga kai ka san kaza haramun ne idan ka aikata shi to za a rubuta maka laifi akan abin da ka aikata kuma madama baka tuba ba to tabbas za a rubuta zaka go zaka wayi gari a gobe kiyama za a baka littafin ka za a ce maka karanta laifin da ka aikata a rayuwarka ta duniya kuma wannan shi yake bayyana mana lalle wannan zuciya ita take jujjuya abin da yake umurni kuma da abin da yake hani wanda Ubangiji wanda ya hana dan adam ya aikata wasu daga cikin malamai suna masala zuciya suna cewa shi ainihin kwalluwar dan adam tana kasancewa kamar secretary ce ta zuciya ita abin idan sakon ya zo ita kurum aika shi zake yi mubasharatan zuwa ga zuciya zaka iya daukar zuciya ita ce director eh take jujjuyawa ita take bada umarni idan abu idan ya shigo yana zawwa ne kan kwalluwa kwalluwar nan sai ta aika sako zuwa ga zuciya ita kuma wannan zuciya sai ta yi tunani wannan abin ya dace a yi shi ko kuma bai dace a yi shi ba ki sanya idan ta gyaru sai kasance dan adam kullun mutumin arziki ne mutumin kirki ne idan kuma ta lalace duk sakon da zai zo ba ta kamuna ba sai kaga abin da yahi sar rai shi za ta aikata ki sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana lalle shaydani yana gudu a cikin gangar jikin dan adam kamar yanda jini yake gudu a gangar jikin shi yake kai yake kawowa kuma mafaka ta shaydani a cikin zuka a cikin gangar jikin mu shine bayan zukatan mu yana nan yana so sa zuciyarka yana cewa ki ta hiki aikata ki ta hiki aikata ki sanya a gobe kiyama idan ɗan wuta sun shiga wuta shaydani zai hawo podium din shi a tsakan wuta zai kira ya nuna wa mutane ma ana bi musulhikum wa ma antum bi musulhiyya inni kafartu bima fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musulhikum wa ma antum bi musulhiyya inni kafartu bima ashartumuni min qabla yake cewa to ku saurara ni ho ba wanda na kawo hannun shi na kai shi aikata kaza ba ni fa kurum nazo na raya maka ƙarya da gaskiya ka bi ƙaryar ka zo ka aikata ban man ba wanda na tursasa shi akan ya aikata wani zulubi yace dan haka kan wanda ya zarge ni yace falata lumuni wa lumu anfusakum kan wanda ya sake ya zarge ni ya zare kanshi sun ya yake tabbatar mana lalle wannan zuciya wannan tsoka idan ta gyaru to dukkan gangar jiki jikin dan adam ya gyaru idan kuma ta lalace tabbas gangar jiki dukkan ta lalace karshe Ubangiji yake bayyana mana wa kana Allahu ghafurur rahima sai dai ku sani lalle Allah mai yawan gafara ne game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama game da dan adam yace kuma rahiman mai jin kai ne game da dan adam mai jin kai gafura wannan sifa ce ta Ubangiji Ubangiji mai gafara ne ko mai yawan gafara ne game da waɗanda suke aikata asha suke huto na huto da Ubangiji da zaran dan adam zai nema Ubangijin shi gafarta mai to tabbas Ubangijin shi yana nan yana jira ya zo ya gafarta mai kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana mana lalle kowane ƙarshen dare Ubangiji yana sabkarwa idan ya sabko saman duniya za ya yi shela waye yake da bukata ya bijirar da bukatar shi a amsa mai bukatar shi waye yake neman ba waye yake neman gafara a gafarta mai zunuban shi to a wannan halin ne Ubangiji yake bayyana mana hamma yake yaban wal mustaghfirina bil asha lokacin sahur karshen dare na karshe ko sunusul akhir ɗayan ukun karshe na dare Ubangiji idan ya sabko ana son yana yaban waɗanda suke neman gafara a wannan lokacin nan to idan bawa ya nemi gafar Ubangijin shi ya dau alwashin kuma zai karbi gafarar shi ita kuma neman gafara ko neman tuba wajibi ne mutum sai ya cika wannan sharadda guda uku idan ya kasance tsayankanin ka ne da kai da wani dan adam kenan ya kadara sharadi guda daya kamar da zaluncin da ka yi mai na wannan shine wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Ubangiji a kullun duk lokacin da bawa zai nema Ubangijin shi ya gafarta mai to Ubangiji yana cike da horin ciki akan wannan nema da bawa yayi Ubangijin shi ya gafarta mai zunuban shi saboda lokacin da kake nema Ubangijin ya gafarta maka zunubanka ka riga ka tabbatar lalle ka yi wa Ubangiji ba daidai ba kuma ka sani ba wani wanda ya isa a nema ya gafarta wannan zunuban in ba shi ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun waye ya isa ya gafarta zunubai in ba Ubangiji ba ka yarda ka tabbatar wa zuciyarka ba wanda ya isa akan laifin da ka aikata ka nema ya gafarta maka in ba shi ba Ubangiji ba ka me da dukkan al'amurkanka kana nema ya gafarta maka kana kiran shi kana mai neman rahamar shi kana mai tsoron azabar shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake buga mana misali irin yanda ubangiji yake jin dadi lokacin da bawa ya nema ubangiji shi gafarta mai yace misalin mutum ne ya huta jejin daji ko jejin sahara yace da ya huta sahara akan dabba shi da kai guzurin shi kuma wannan dabba ita ce yake sa ran za ta isar da shi zuwa garin da yake so ya isa yace ya taho yana tsakiyar sahara yace bari ya zanna kalkashin wata itaciya ya dan huta sannan yayi gaba guzurin shi akan wannan dabba yana kwanci wannan dabba ta tsere tayi gaba ya tsaya yayi lissahi dibbin da zai mata ba lalle ya same ta ba kuma gashi a tsakiyar sahara duk gaban da zai yi ya san ba zai tarra gari ba bayan da zai yi ya san ba zai tarra gari ba mutuwa ce ya riga ya sallama kurum ya kwanta yace yana tashi daga barci sai ya ga wannan dabbar tashi linzamanta a daidai kanshi kuma da guzurin shi a sama ya kama wannan dabba ya kama wannan linzami ya rike ya tabbatar eh lalle dabbar shi ce ta dawo guzurin shi gashi a saman dabbar shi saboda jin dadi yake cewa Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka yace to irin jin dadin da wannan mutumin da yake yi irin shi ubangiji yake ji lokacin da bawa ya nema dan adam ko bawa ne nema ubangiji shi gafarta ne to kaga a kullum ubangiji yana nema bawa ya koma zuwa ga ubangijin shi ya nemi gafarar zunuban shi kuma idan ka leka zaka gani dukkan annabawa wanda ubangiji ya aiko bayan Allah kana musu abin da ya kamata ku aiwatar shine kalma ta tauhidi to wajibin ku ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar zunuban ku kuma ku tuba zuwa ga ubangijin ku wannan shine kowanne annabi daga kan annabi Nuhu har zuwa annabinmu sallallahu alaihi wasallama irin wannan kiran suke ku nemi gafarar zunubanku ku tuba akan zunuban da kuka kasance kun aiwatar haka ubangiji yake jiran mu yake nema a koda yaushe bawa ya tuba ya maida dukkan hukaken shi hutuna hutun da ya rishi da ubangiji akan ubangiji ya mayar ya nema ubangiji shi ya gafarta mai zunuban shi kuma kofar tuba a bude take har zuwa lokacin da imma ya kasance mala'ikun da za su karbi ranka sun iso a wannan halin ko ka tuba ubangiji ba zai karbi tubarka ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar madama rai bata kai gargara ba gargara shine lokacin da rai ta tabbatar ba makawa mutuwa ba ta riga ta iso a lokacin nan koda bawa ya riga ya tuba ubangiji ba zai karbi tuban shi ba shine akan fir'auna malaika jibril yake bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari in lokacin da ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu yunus lokacin hatta idza adrakahu al-barqu qala amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina al'ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidina fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yake cewa lokacin da fir'auna ya tabbatarwa ba wani abu wanda zai hana shi mutuwa a wannan halin ruwa ya riga ya shi sai yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'ila nima nayi imani da abinda banu isra'ila suka yi imani da shi shine ubangijin Musa da Haruna wa ana minal muslimina fir'auna ya tabbatar yace nima fa daga yau ba dai ne daga cikin musulmai inda shine mala'ika jibril yake cewa a lokacin nan da riwaya ce ingantatta yake cewa a wannan halin na nemi laka na taba mi a bakin shi yace ina jin tsoron rahama ubangiji targayi hushushi wannan shine kuma ubangijinka zalikumullahu rabbukum a kullun rahama ubangiji tana rigaya hushushi wa rahmati wasi'at kull shay'in ubangiji yace mana rahama shi tayar wata komai da komai kuma a kullun rahama ubangiji rigaya hushushi take yi wallahi in ba dan rahama shi ba tana rigaya hushushi ba da ba wani wanda yake shiga gidan aljanna jisan ya kara tabbatar mana ba wani wanda zai shiga gidan aljanna in ba da rahman ubangiji ba yake cewa manzo Allah wannan sahabbai suke cewa har kai ma ya ma'aikin Allah yace hanni ma bazan shiga aljanna ba sai da rahman ubangiji misali mutumin da jirgin ruwa ya kada da shi ya samu kanshi a wani tsibiri sai roƙi ubangiji yace to shi fa a bar shi fa ubangiji ya mai duk abin da ya kamata a yi mai yayi bauta kusan shekara 50 ko shekara 50 ubangiji ya karbi ran shi bayan ya karbi ran shi yake cewa to bawa na da me zan yi maka hisabi da rahama ta zan maka hisabi ko kuma da aikin ka sai yake cewa ubangiji amuna hisabi banan da aiki na shekara 50 ai ba kwana 50 bane ba shi kadai a daji ba wanda kake tsogabun shi, ba wanda zaka gani ya bata, ba wanda zaka gani ka cutar, ba wanda kurum ibada, zallan ibada yake. A lokacin da aka dora ni'ima ta idan shi kadai, ni ido ɗaya lakkan ta rinjaye aikin shi na shekara 50, a lokacin nan shi ya dawo yana neman ceto, Ubangiji rahamaka, Ubangiji muke neman. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ko ni diyya kasancewar yanda nake da ba wani daga cikin al'umma ta wanda ya kai ni yawan ibada, wanda ya kai ni yawan kusanci da Ubangiji, wanda ya kai ni tara tilin lada, yace hanni ma ba zan shiga aljanna ba sai kalkashin rahama ta Ubangiji. In tara tilin lada ne ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Alqur'anin dai ta hannun shi ya sabta shi ya karantar da waɗanda suka karantar da kai. Duk lokacin da ka kanta yana da kamashanka, duk wani ibada da zaka aiwatar manzo Allah yana da kamashanka. In lada ne ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tara tilin lada ga kusanci da Ubangiji. Amma dai shi ma ya riga ya tabbatar wa sahabban shi, hanni ma ba zan shiga ba aljanna ba illa an yatagammadani Allahu bi rahmatihi, sai dai Ubangiji na idan ya lullube ni da rahama shi. To shine nan yake ƙara tabbatar maka lalle ba za a shiga gidan aljanna wannan lalle, idan da gargara rai zai zo ƙarshe, mala'ikun da za su dauki rai su halarto, to a wannan halin ba gira Ubangiji ya karɓi tubanka. An baka dama, an maka iltimatum shekara kaza kana ta abin da kaga dama, har zawwa lokacin da mala'ikun mu suka zo su dauki ranka, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atanna lahum adhaban aliba, wai sai da mutuwa ta riga yi gab da gab ta zo wa dan adam, a lokacin nan zai ringa cewa ya Ubangiji na tuba. A wannan halin Ubangiji ba zai taba karbar tubanka ba. Hali na biyu shine wanda Allah ya kaddara mai rayuwa har zuwa lokacin da rana za ta huto daga inda take fadawa. Da zaran an ce rana ta huto daga yamma, to in yaya kake, in wata irin tuba za ka yi nema Ubangijin ka ya amsa, to Ubangijin ka ba zai taba karba ba. Wannan sune halayya guda biyu wanda da zaran bawa ya tsinci kanshi a ciki, to babu hirar karban tuba. Amma dai koma bayan haka, duk lokacin da bawa ya nema Ubangijin shi ya gafarta mai, to Ubangijin shi yana nan yana nema, kuma Ubangijin shi yana nan zai karbi tuban shi. Shine ya ƙara tabbatar wa man yaghfiru dhunuba illallah, waye yake kankare zunubai in ba Ubangiji ba. Sai ya ci gaba da ce mana rahiman, bayan haka Ubangiji mai jin kai ne game da bawan shi. Wannan jin kai na bawa zai tabbata ne game da duk wanda yake da imani, wanda yake musulmi. Koma bayan shi wanda yake koma bayan musulmi, wannan sai dai ya shiga cikin ƙarƙashin rahama ta Ubangiji. Ai muna da kamar yanda yake bayyana mana a suratul Fatiha, Ar-Rahmanur Rahim, mai rahama ne ko mai jin kai ne. Rahama Ubangiji yalwatatta ce akan dabbobi, akan mutane waɗanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba. Ƙarƙashin rahama shi ne ya ba wa waɗancan kafiran duk abin da za su more wa rayuwarsu da nan duniya. Rahama shi ce ya ba su lumhashi, ya ba su kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, ya musu kaza, amma dai ba za su ma Ubangiji abin da ya dace ba. Shi kuma mai imani jin kai ne, bayan jin kan da yake mai ya sanya imani a cikin gangar jikin shi ko a cikin zuciyar shi, kuma yake datar da shi da aiwatar da abubuwa wanda zai more su a nan gobe kiyama ko kuma a duniyar shi da gobe kiyama shi. To jin kan Ubangiji zai tabbata ne game da bawa wanda yake mai imani, wanda ko bai da imani sai dai rahama Ubangiji ta yalwata a kan shi. Kamar yanda yake bayyana wa rahmati wasi'at kulli shay'in, komai da komai rahama Ubangiji ta yalwace shi. Ita ce wannan rahama muke gani, duk abin da yake kai yake kawowa, sawa'un hannun wanda yake da imani ko hannun wanda yake wa wanda yake ba mai imani ba. Amma dai jin kai wannan keɓantacce ne game da waɗanda suke da imani. Irin wanda suke da imani su ne Ubangijin su zai ji kansu. Kenan wa kana Allahu ghafurur rahima, lalle Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne game da bayu wanda suke da imani, wanda suka yarda, suka yi la ilaha illallah, suka amuntu babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan shine ƙarshen aya, insha Allah in Allah ya sa muna cikin masu rai sati mai zawa sai mu yi bayani akan abubuwa wanda za mu iya fa'idantuwa da shi a ƙarƙashin wannan aya. Abinda muka karanta dai Allah ba mu dadan shi,
kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa dake bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi shiriki al'amurkan shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yayi wasu dai amma albarka yayi wa abin da ya arsa mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa sauran kwanukan mu albarka iyaye da amanna arziki da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya gafarta musu ya ji kansu ya yalwata musu cikin kabarurukan su ya sanya aljanna ita ce makomansu kuma ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.